الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إلهنا نظرة لطف تجعلنا بها في دائرة عنايتك ونفحة أنس ترفعنا بها إلى سماء حفظك ورعايتك وعطفة نور تحصننا بها والمنتمين إلينا من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفثة الساحرين وفتنة الحسدة الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطاعنين ومن شر الخلائق أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wani daga cikin yan uwa ya bada shawara cewa me yasa watan Ramadana ba za mu rika raba kwanakin tafsiri biyu ba rabi ya zama ana tafsiri rabi ya zama ana daukan wasu masaloli wanda suka shafi lamarin al'umma na yau da kullum suka shafi lamarin addinin mu domin tattauna su wannan ba shakka shawara ce mai kyau kwarai da gaske yasa muka ce za mu fara gwada wato amma dai bana ba za mu da zai zama rabawa din ba amma dai akalla yau da gobe insha Allah akwai masaloli da aka zo da su wanda muka ce zamu ware waɗannan ranakun domin dan cewa wani abu gurgurdo a cikin su matsala ta farko wacce ni da kaina na zabi ta zama cikin masalolin da zamu tattauna shine matsalan fahimtar ayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi madaukakin sarki sarki Ar-Rahmanu 'ala al-'Arshi stawa a cikin littafin shi mai sarki ko da yake kamar yanda ƴan uwa duka suka sani mafi yawa ina cikin masu gujema watan magana cikin irin waɗannan masalolin to amma abin da yasa na zabi wannan karon mai magana akan ta domin wani bawan Allah Allah ya saka masa da alkhairi yayi kokarin kallon ayar ta mahangan alqur'ani zalla kuma bayan na hadu da ayyukan sa na yi kokarin saduwa da shi mun yi kokarin tattaunawa tare da ya za a tsawara tunanin koko a wannan manzurin da ya kalla domin alqur'ani mai girma littafin Allah ne subhanahu wataala Allah madaukakin sarki mahaliccin bayi maganansa ba wanda zai iya kance shi yace ya gama gane shi saboda gurgurdan da zamani ke canzawa gurgurdan yanda ake ƙara riskan wasu ma'anona daga cikin ma'anonan alqur'ani masanan tafsiri da masanan halshe suna kiran wannan abin i'adatul intaj watan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya magana ko mai magana ya yi magana to tare da lokaci kuma za a yi ta ƙara riskan wasu sababbin ma'anona daga cikin wannan nassin ba gajiyawa ne wanda suka gabata suka yi da ba su faɗi wannan abin da kila aka gane yanzu ba a isa ne Allah ya yi da ya zama ya fi ƙarfin wani mutum ko a wani zamani ya karaɗa ma'anan maganansa gaba ɗaya so ba gajiyawa ne daga bayin ba a isa ne daga cikin maganan mahaliccin bayin subhanahu wa ta'ala mafi yawa a baya an daɗe watan ana kuskure cikin fassara wannan ayan ta Ar-Rahmanu 'ala al-'Arshi stawa dalilin kuskuren kuma ya samo asali daga kuskure ne na fahimtar ma'anan kalmomin da suka hada aya watan kalman Ar-Rahmanu kalman Ala kalman Al-'Arsh kalman Istawa menene ma'anansu fahimtar ma'anansu shi zai taimake mu mu gane menene ma ma'anan Ar-Rahmanu 'ala al-'Arsh stawa inda da yawa masu tafsiri suke tafiya cewa yana nuna Allah yana wani waje ko ya istiwa wani waje ko wasu su ce da hukuncin shi wasu ce a'a da wanda suka ce da hukuncin shi sun yi kusa kwarai da ma'anan da muke so mu isa zuwa gare shi amma ba shi din bane so insha Allah in kun bi ni a hankali za mu isa zuwa ga shi ma'anan kamar yanda na faɗi domin wannan muhadara ce da na yi ta a baya a garin Yola kafin Ramadan kuma na gaya ma 'yan uwa a lokacin cewa muhadara ce mai wahala fahimtanta yana da ɗan wahala yana buƙatar natsuwa ƙwarai don mutum ya gane abin da ake so a faɗa mafi kyan inda za ka koma don ka gane ma'anan kalimar da Allah ke amfani da ita a cikin Alkur'ani shine Alkur'ani kansa. Da yawan mutane an tafi akan cewa Ar-Rahman ma'anansa shine Allah mai jin kai ko mai yalwan jin kai a nan duniya, dace Ar-Rahman mai majikan talikai a duniya, Ar-Rahim majikan talikai a lahira, ko wani abu makamantan wannan. Watan dai da Ar-Rahman da Ar-Rahim a ganin mafi yawan mutane ko koyon da aka tafi gaba daya ma'anansu daya ko asalin su daya. Gaskiya ba haka bane. Watan kalman ita rahima tana da ma'ana biyu. Ma'ananta na daya tausayi da jin kai, wanda shi ma ma'ana ne wanda yake ma'ana ne sanawi ba na asali bane. To ma'ananta na asali shine sadawa, hada wani abu da wani, shine ainihin ma'anan kalmar rahima, hada wani abu da wani. To idan aka ce Ar-Rahman, to shi ya fito ne daga rahima na sadawa, ba rahima na tausayawa ba. Ar-Rahim shi kuma ya fito ne daga rahima na jin kai, ba rahima na sadawa ba. Duk inda kaga Ar-Rahim yana nuni ne zuwa ga rahima na jin kai, a lokacin da duk inda kaga Ar-Rahman yana nuni ne zuwa ga rahima wancan ta sadawa. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya maka a cikin hadisi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadisi ingantacce, Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci Ar-Rahim ya cirar mata suna daga sunansa Ar-Rahmanu. Ya halicci Ar-Rahim, menene Ar-Rahim? Ba irin zumunci ba, dangantaka. To sai ya ce ya halicci Ar-Rahim dangantaka, sadawan kenan. Ya cirar mata suna daga sunanshi Ar-Rahmanu, ba daga sunanshi Ar-Rahim ba. Ina gaya ma 'yan uwa, babban dalilin da zai sa ka gane Ar-Rahmanu ba daga jin kai ba ne, daga sadawa ne, to shine ayan suratu Maryam, ya abati inni akhafu ayya massaka azabun minar rahmani. Ya abati inni akhafu ayya massaka azabun minar rahmani fatakuna li shaytani waliya. Ya babana, ina tsoron azaba daga Ar-Rahman ya shafe ka. Inda Ar-Rahman na jin kai da tausayi ne, to da sai balaraben kauye yazo ya ce huma abdawa illa, sai balaraben kauye yazo ya ce wannan kalmomin ba su hadu ba, azaba kuma daga mai jin kai ba tare suke ba. To wannan shine zai nuna maka cewa Ar-Rahman wancan na sila ne. In muka koma cikin Al-Qur'ani, za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yana amfani da kalman Ar-Rahman domin wannan dilala. Misali a ita kanta istiqaqinta, fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u, ko wa tuqatti'u, ku yayyanka. Kaga wani abu ne yake sade, sai aka ce ayyanka shi, wa tuqatti'u arhamakum, kaga a yanka abin da ke hade. Ko qul man yaklaukum bil layli wan nahari minar rahmani, wa yake kula da ku, wa yake kare ku a dare da rana daga Ar-Rahman wanda silan shi ke tare da ku. Walillahi al-masalul a'la, walillahi al-masalul a'la. Anan in kaga Ar-Rahman galiban a cikin irin waɗannan nusus din, zaka ga kaman dai igiya ce barayin ta daya yana wajen Allah, barayi daya yana wajen bawa. Idan duk yanda bawa ya tafi ba zai iya kubuce ma Ar-Rahman ba, saboda yana shine za ga awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna ba illa Allahu ba illa Ar-Rahimu ba illa Al-Maliku ba illa Ar-Rahman ma yumsikuhunna. Ga sunan a iska suna ta safatin waya business sakin rayon fiffike su nade shi su tafi. In ka ce sai sakin fiffike yake sa su tafi a sama, sai su tafi da fiffiken a bude. In ka ce sai kuma can an jima kaga sun rufe fukafukan kuma suna tafiya. Kaga ba sakin fiffike ne ko rufe shi yake rike da su ba, Ar-Rahman ne. Ma yumsikuhunna illa Ar-Rahman. Ko haka kuma cikin lamarin mutum, Allah ya ce kul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda,
mutumin da yake cikin bata zai nitse cikin bata, to ya tafi dai, ya ta tafi ya barayi dayan nanan a wajen Allah. Falyam dullahur rahmanu, kaman a saki dabba da igiya mai tsawo wanda tsawon shi ya kai misali mita 1000 a cikin wannan masallacin, a ce te yawo. Kaga za ta yi ta yawo, ita tana zaton cikin yanci take. Amma falyam dullahur rahmanu maddani hatta idza ra'aw ma yu'aduna, shikenan da Allah ya so, hatta idza ra'aw ma yu'aduna sai a jawo su. To wannan shine ainihin abin da ake nufi da kalman ar-rahman, watan wanda yake da sila da take, yana bayi gaba ɗaya tasarrufin da suke yi suna ƙarƙashin idaran sani, yana da silan da yana riƙe da duk motsinsu, watan dai asalinta daga as-silatu war-rabtu wal-athfu. Idan muka shiga cikin Al-Qur'ani mai girma, za mu samu galibin inda ar-rahmanu yake zuwa, sunan Allah ar-rahmanu, to za ka yana da alaƙa da halitta. Halitta, duk inda ya ga sunan Allah ar-rahman za ka yana da alaƙa da halitta. Ko kaman can sayyidatuna Maryam me ta ce ma, qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya, me sai ta ce a'udhu birrahmani? So da innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya, maganan halitta ake yi, a samar da wani abu ko a samar da halitta. So da haka sai ta ce a'udhu birrahmani. Ha kuma can in ka je su a mutanen As-Samiri, Musa As-Samiri, lokacin da ya kokarin samar da fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar wa qalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi, menene aka ce? Harunu ya ce walaqad qala lahum harunu min qablu ya qaumi inna ma futintum bihi wa inna rabbakumur rahmanu wa inna rabbakumur rahmanu, banda sunan Allah ar-rahman babu wani suna wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi ya zama mai tsayuwa da kansa a gefen sunan Allah. Allahu yace qul idullah aw idurrahman, qul idullah aw idurrahman, to anan kai sai ya ce wa inna rabbakumur rahmanu, dan me ne? Dan mautinul khalqi, wajen ana maganan halitta ne. Ko ko kaman can da bawa yake kokarin ya nuna cewa gashi ya akai akai halitta da sauransu, sai Allah ya ce mashi attala al-ghaiba amitta hadha inda ar-rahmani, a wajen halitta ahda. Ko wani wuri zaka ji lafazin halittan ya zo tare qarara, ko khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ko sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basra hal tara min futur fumarji'il basra karratayn yanqalib ilayka albasaru khasi'an wa huwa khasir. Ko to haka duk inda kaga ar-rahman za ka ga ana magana mautinin halitta ne, qadiyyan khalqu ake magana. Sura ka shi ar-rahman yana magana ne akan sila da atfu, kuma yana magana ne akan qadiyyar halitta, akan qadiyyar halitta. Wallazi alladhi khalaqal samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al-arshir rahman thumma stawa ala al-arshir rahman fas'al bihi khabira. Ko to haka, to wannan abu na farko da nake son mu aje waje da mata mun gane ar-rahman yana nufin ba daga ar-rahman na rahima na jin kai ba, a'a daga ar-rahman ne na rahima na sadawa, kuma duk inda yake yana ta'alluki da qadiyatul khalqi. Na farko alal arshi istawa, za mu fara daukan istawa din tukuna. Istawa menene? Istawa yake nufi da yawa an tafi akan istawa shine daidaita, ba haka bane, ba haka bane. Istawa kalma ce wacce ta samo asali daga thulathi na sawiya,
sawiya, da Hausa ana fassara shi daidaitawa. Idan a kalman sawiya ne shi, to daidaitawa ne. Haka in asawa ne, to daidaitawa ne. Amma da sawa da istawa, to ma'anan su daban ne. Sawa ya zo a cikin Qur'ani da ma'anan daidaitawa, ko can a cikin kissan Dhulqarnaini da suka ce mashi ya hada masu inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fa alna allaka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makanni fihi rabbi khairun fa'inuni bi quwwatin at'al bainakum wa bainahum radma atuni zubaral hadidi hatta idha sawa. Menene sawa anan? Baina sadfaini. Menene sadfaini? Duwatsu guda biyu, duwatsu guda biyu sai zai fitar da wannan katangan tsakanin duwatsu guda biyu. To har idan yazo ya dago wannan wanda yake yi ya iso level din waɗannan duwatsun, shine hatta idza sawa baina sadfaini qalan fuhu. So da aka watan abinda ake nufi da sawa, a sami wani abu wanda yake tabbatacce, sai a sami wani abu wanda yake shi kuma mutagayyir, sai a dago shi yazo matsayin wannan tabbataccen, ko kuma ya fi shi a dawo da shi ya komo matsayin tabbataccen, to sawa kenan. Shi ko sawa abinda ake nufi shine a sanya abu a cikin Qur'ani fa, a sanya abu yayi tasarrufi tilqa'iyan. Tilqa'iyan abinda ake nufi da tasarrufi tilqa'iyan, in ka zo da hannu zaka mari mutum zai kada gira, ko yaya sai ya kada gira. Idan wani abu wanda yake mutum yake tsoro ya taso zai motsa, saboda mene? Ko da baya hankalin shi baya wajen, tilqa'iyan zai tasarrufi. Ko kamar yanzu misali a danna remote television ya bude, a danna ya mutu, kaga yana tasarrufi tilqa'iyan. In akai wannan wancan zai faru, in akai wancan wannan zai faru, to shi ake ce mu at-tasarrufu tilqa'i. To a cikin Qur'ani in ka koma duk inda kaga sawwa, to abin da yake nuni zuwa gare shi kenan. Alladhi khalaqaka fa sawwaka, ya halice shi da farko sai ya sanya shi, ya mashi taswiya ta yanda zai rika tasarrufi tilqa'iyan. Shi yasa can Allah yake cewa fa idza sawaituhu wa nafakhtu. Yawanci mutane ba su fahimta, sai su dauka sawwa wani abu daban ne, nafakhtu fihi min ruhi wani abu daban ne wanda yake zuwa bayan sawwa, ba haka bane. Ai in ka lura Allah ya ce fa idza, wanda take nufi da muaqaba, watan wannan ya biyo bayan wannan fa idza fa, wanda take nufi da muaqaba. Amma da bayan sawaitu da za a zo da wana faktu, ba a ce fa idza sawaituhu fa nafaktu ba, sai aka ce wana faktu, domin nafhu din shi yake haifar da taswiya. Fa idza sawaituhu wa nafaktu, idan aka busa mashi kaho, afwan, aka busa masa rai, ya zama ya sami taswiya. Lokacin da bai da rai, in zaka tabe shi ba zai motsi ba kafin taswiya, in zaka bige shi ba zai ji ba, amma lokacin da aka sa mashi rai, to sawaituhu kenan, sai ya zama ya fara tasarrufi tilqa'iyan. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qa'ulahu sajidin, lokacin ya fara tasarrufi tilqa'iyan in an yi zai yi. To sawwa kenan a cikin Qur'ani, wa nafsi wa ma sawwaha, shine bambancin ai dan adam da sauran halitta, ko fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, in tabi ko tabinan ko tabinan, tana in ga abin bi sai ta bi, in ga abin ki sai ta ki. Misali fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ga shedan anan, ga aikin Allah anan, duk wanda ya ja ta sai ta bi barayin da ya ja. Wa nafsin wa ma sawaha, tana tasarrufi tilqa'iyan gurgudan yanayin wannan almasdarul khariji. To istawafa, istawa shine kalma na uku daga masdarin sawiya wanda yazo a cikin Al-Qur'ani. Abinda istawa yake nufi a cikin Qur'ani shine abu ya kai muddansa wanda daga nan sai dai ya koma baya, daga nan sai dai ya koma baya, ya cika abinda ake. Kamar yanzu misali mutum in ya kai shekara, shekarun da daga nan sai dai ji ja baya,
a cikin halitta to sai a ce istawa istawa ya kai a matukan kurewan kaman kaman a wancan ayan na na suratu Yunus ko wastawa alal judi kaga jirgin ya kai karshen cikansa da karshen hawa tudunsa ya tsaya a daidai inda ya daga nan kuma shikenan karshen inda zai tsaya kenan to istawa kenan abu ya kai karshen inda zai iya kaiwa ga yacin a suratu al-fath محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه سي جرما يكما ديديت أكن كرنس أكن ميوانا قورنس واتعنا نفي إتاچنس ya kai cikin daidaitan sa daga nan kuma sai dai ko ya sauka ko ya fadi to shine ma'anar istawa to menene ar-rahmanu alal arshi istawa to menene al-arshi tukuna kafin mu zo ma'anar ar-rahmanu alal arshi istawa menene al-arshi shi kuma al-arshi Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana Qur'ani kiri سبحان رب السماوات ورب الأرض رب العرش سوراك أشي أحببون دعال الله يحل تاقى سنة وراءكم السماوات سنانا الأرض سنانا العرش ينانا معنا دعا بن دبا سماوات دا أرض با توشيني أرش دعا بن دبا سماوات دا أرض با يفتر دقني طاق من سماوات والأرض dan ba su kenan halittan Allah ba to shine al-arshu mu koma cikin Qur'ani zamu ga Allah subhanahu wataala yana ga mana duk inda kaga ar-rahmanu alal arshi ko thumma stawa alal arshi to maganan halitta ake yi maganar halitta ake yi a wajen هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى وتنباين كما هلتا كسي سيكما يتيق بدا هلتا السماء كاقا أنا ثم استوى إلى أكتب ثم استوى على منين يبنبنشن ثم استوى إلى ثم استوى على thumma stawa ila watan daga nan ba a zo karshe ba zai yi daga nan da wani abu Allah bai gama cika nizamul khalqin sa ba so da aka duk inda za a kawo sama sai a ce thumma stawa ila domin daga kasai ne sai sammai ko allazi khalaqal arda fi yawmayn wa ja'ala fiha rawasi wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin fawa'an lisa'ilin thumma stawa إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين دي عندك السماء وراجع استوى على السماء بس إلى السماء دون باية أنجم هلتا نسم قصي أنجم نزم سمي أكي أبندكم أكا هلتا أكا نزم ماشي ماشيني الأرش دقا هلتا الأرش توشيكينا من هنا اكتمل نظام الخلق شيسا دي عندك مثالي وكوما إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا كو خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يا هل تسمي دكسي أخوانا شدا سنن يكاري نظام الخلق دع العرش watan al-arshi itace karshen wanda ya ƙara nizamul khalqi da nizamul taswiya da ita bayan an nazama ƙasa aka nazama sammai sai aka nazama al-arshi menene al-arshi dukkan abin da ba sammai da ƙasai ba wannan suratul a'raf kenan in ka koma suratul yunus haka Allah ya ƙara fadi inna rabbakumul ladzi khalaqa dan ai ta maimaita maka ko dai ka gane maganan ana maganan halitta ne inna rabbakumul ladzi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al-arshi yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idni
ko Allah ubangijinku shine wanda ya halicci sammai ya halicci kasai fi sittati ayamin thumastawa alal arshi kuma dukan mu mun san kwanakin guda bakwai ne amma kullum muna cewa an yi taswiyan al ardu da samawat a kwana shida kwana daya ina ya bace ba mu koma da hankalin mu wajen ba ko ba dauratul ayyam din sab'a bane ga shida fi sittati ayamin thumma istawa ala al'arshi dan an nuna maka isan mulkin Allah kai tabarakallahu sunul khaliqin mafi karanta cikin nizamul khalqi din ita ce kasa sai Allah ya nazama ta a kwana hudu ita ce yar karama da aka je sammai wanda kowace sama daya ta yi wannan kasan so dubbai sai su duk aka gama su a kwana biyu dan karka dauka wai ai kwanakin dadewan bukatuwan Allah ne zuwa kwanakin da aka je abin da yake wajen sammai da kasai wanda inda za a tattara sammai da kasai duka a saka a ciki kaman kwabo ne a Sahara shi sai aka yi shi a ragowan kwana ɗayan da ba wanda ya tambaye kanshi ina ya bace to mastawa alal arshi to duk inda ka duba a cikin Qur'ani haka za ka ga nisq din yana tafiya الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما من شفيء إلا من بعد إذنه كو؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها duk inda kaga thumastawa alal arshi thumastawa alal arshi to bayan khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin dan a nuna mana cewa thumastawa din nan yana mana nuni ne da iktimalu nizamil khalqi wato Allah subhanahu wataala a cikin halittan al arshi Allah ya cika tsarin halittan sa kuma lam ya'ya bi khalqihinna basu gajiyar da shi ba subhanahu wataala halittan su to a cikin halittan al'arshi mun gane ma'anan istawa shine abu ya kai gayan cikansa na halitta to Allah subhanahu wataala a cikin halittan kauru to da halittan al'arshi ne lokacin da Allah ya halicci al'arshi ne ya daidaita shi ya sa shi ya cika gayan halittan sa to da wannan halittan Allah ya cika nizamin halitta gaba daya shine abin da ar-rahmanu alal arshi sawa yake nufi watan da halittan al'arshi shi yasa aka ce alal arshi watan shi karshe ne domin daga nan ba wani kuma gaba da nan alal arshi sawa duk inda an kawo arshi za a ce ala in aka kawo samawat za a ce ila saboda bayan gama tsarin halittan samawat an je zuwa ga wani su shine al arshi Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu ina ganin za mu wadata da wannan dan mu gane ma'anan ar-rahmanu alal arshi sawa so mas'ala ce da take magana akan halitta ka koma cikin qur'ani ka koma cikin qur'ani idan bai zo maka da mas'alan da mas'alan halitta ba saboda ai ri asharat da ya kawo maka والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى يا إسكا غاني أنا مغانا هاليتان الله سبحانه وتعالى يغانتم وانا مسألة الرحمن وعلى الأرش استوى كينا مسألة تبيو إتتي مسألة قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا شي ما wannan har yanzu raunin fahimtar larabci yasa wanda suke mummunan fahimtar wannan nassin suke mummunan fahimtar sa ba su gane shi watan bashariyar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan aka ce basharu idan aka ce basharu a qur'ani abin da yake nufi halittan da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wanda yake da wannan kama din ta mutum matan kamar yadda na taba fadi a baya a Hausa ba banci bambanci tsakanin insanu da basharu amma a Larabci da bambanci idan aka ce bashar to ana magana kamar yadda jiya wani ya tambaya akan ruhi da kalbu ko aka ce suna zuwa da ma'ana ɗaya amma in kaga kalbu yana kebe da ma'anansa to ana maganan imani da rashin imani in kaga ruhi ya kebe da ma'anansa ana nufin rayuwa da mutuwa to haka basharu yake kebewa daga insan dan ya nuni zuwa ga ginin halitta structure shine bashar din watan mutum a irin wannan kama din kansa ba ƙasa yake ba irin na akuya ba jan ciki yake yi ba kaman maciji ba haka yake kaman kifi ba a ruwa ba dago ba yake yi ba kaman kunama a kafafu ne guda biyu a ƙasa da kai guda ɗaya a sama da hannaye biyu ba uku ko hudu ba inda mutum zai hannu hudu duk da ƙari ne in an ce duk suna ana buƙatar suna da amfani amma kuma mara lafiya ne ko mara lafiya ne kaman mai hannu ɗaya ne a rashin lafiya to basharu shine wannan abin da aka halitta da wannan surar wanda yake halicce a cikin irin wannan halittan ga kai ga hannu ga kafa wanda dukan mu nan salan ginin halittan mu kenan structure mu kenan to shi wannan structure shine basharu shi yasa zaka ji Allah subhanahu wa ta'ala yana fadi a cikin Qur'ani inni khaliqun basharan min tin basharan min tin menene Allah zai yi min tin din jama'a menene za a yi min tin wallahi almasalul a'la bari Allah ne mai misali mafi girma amma bari mu bada misali kaddara an ce za a yi wani abu da yambu me za a yi gunki ko ba haka ba gunki gangan cikin kawai ko ba shi za a yi ba shi za a yi fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin ashe gangan jikin shine basharu din idan aka tsawara shi daga wannan suran ta gangan jiki aka sa mashi ruhi da sauransu to shikenan ya zama insanu ya zama insanu shi yasa ba za ka ji Allah Qur'ani ya ce kana al-basharu aksara shay'in jadala ba wa kana al-basharu kafura ba sai dai wa kana al-insanu aksara shay'in jadala wa kana al-insanu kafura dan mene domin ai basharu shine wancan binyar wancan halittan wancan suran halittan shi ne baza bai ba matsala ce ta asifan tashi da kufru ko jidal da sauransu ba amma insan bayan an sa mashi ruhi an sa mashi alquwar ruhiyya wal qual aqliya to sai ya zama ya sifantu da waɗannan sifofin to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala ya zaban masa mafi kyan halitta a cikin halittansa shine halittan dan adam kuma da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko mala'ika da sifan mutum za a ganshi da sifan mutum za a ganshi walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labisna alaihim ma yalbisun da Allah ya ce da za mu sanya shi ya zama mala'ika da kuma za mu maida shi ya zama mutum da kafafu da hannu kamar yadda sayyidatuna Aisha iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban sayyidina Rasulullahi sayyidina Umar suke ganin mala'iku suna zuwa gurin manzon Allah ko bainama na hannu julusun inda nabi sallallahu alaihi wasallama insala alaina rajulun mala'ika ne to amma hadha jibrilu atakum yuallimukum dinakum a karshe to amma tunda wajen mutane zai zo dole Allah ya sa shi a suran mutane wallahi har Allah subhanahu wa ta'ala wannan magana ya girma amma haka manzon Allah ya ce da aka tambaye shi ya kaga ubangijinka dan ya kusanto ma mutane da abin ilal azhani da suran mutun ya sawara ko ba haka bane da surar mutum ya sawara, amma ba ya sawara da surar mutum bane dan ya sawara Allah ya kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da dan Adam, domin shine mafi kamalan abin da za a iya sawarowa. Ba wani abu da hankali zai iya sawarowa mai kamala kaman wannan surar ta mutum, babu. Ina fata mun fahimta. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya tashi halittansa, Allah inda ya so da yayi, inda ya so da yayi, to amma bai so yayin ba, ko bai so yayin ba, to tunda bai so yayin ba, wannan surar ta mutum ita ce surar da Allah ya zaban mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Shine abin da ake nufi da inna ma ana basharun mithlukum. A wannan kamar, a wannan duniyar ta halitta, a wannan surar cewan ga kai da ido biyu ba ido uku ba, da hanci mai rami biyu ba mai rami ɗaya ko hudu ko biyar ba, da baki da hakora adadin hakora 30 ne ko 32 haka. Ala hadhihi alqama, ala hadhihi sura, shine bashar din. Amma idan aka tsawara shi wannan bashar din shine zaka ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hal ata 'alal insani hinu min ad-dari lam yakun shay'an madhkura. Lam yakun shay'an madhkura, menene lam yakun shay'an madhkura? Mujarradu bashar, tunda mujarradu bashar ne yana cikin kawai kalam irin wannan na halitta. Saboda haka ba za a bambanta da Allah mu kula, da Allah mu kula, ba za a bambanta Abdullahi da Abdurrahman da Abdurrahim da Abdulmalik ba, dan mene? Domin ai babu abin da ya mai da insanu insanu a cikin, suna nan a kalam kawai na bashar. Shine na bamu misali a bambancin halittan Allah je da halittan mutum, da yin mutum ko mutum in yake maran nan sai dai yayi ta istinsafi akanta, irinta irinta irinta, ba bambanci ko daya. In ya bambanta da wani abu sai a ce sabon model, saboda qalab. To kaga ai wannan kamaran bata zama shay'an mazkuran ba, saboda da ita da yar uwanta iri ɗaya ne. Amma shi na Allah da yayi wannan qalab din na bashar, to in ya sa mashi ruhi sai ya bambanta shi da dukkan sauran mutane, ba wani mutum da zai zama irin shi kuma har abada. In ya mai da shi mutum, kaga ya zama shay'an mazkuran kenan, wato mazkuran abin da za a iya ambata, a iya gane shi, a iya bambance shi, shine mazkuran. Ko da mujarradu bashar ne, bashar shine wannan kamar, wannan ginin halitta insano, to yayi tatsawur daga mujarradin bashariya ya zama wani abu wanda zai iya bambantuwa da saura. To manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, na'am, basharun, basharun min haythu hadhihi alqamati alkhalqiyya. Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama hannayensa biyu ne, kafafunsa biyu ne, sallallahu alaihi wa sallama, min haythu hadhihi alqamati alkhalqiyya. Ko gayanan azajju wa akna wajhu taha mudawwarun wa lihiyatuhu kaffun ko kaffan wa sadrun muwassa'u wa mankibuhu a'zim bihi wa idamuhu dikhamun wa rab'ul qaddi taha almurafa'u kaza abdun ablun wa ablun dira'uhu murahabu rahatin walanwaru talma'u wasailu atrafin wa ghayru mushadzabin azimu karadisin minal khalqi arfa'u. Haka kaga duka wannan abinda ake sifanta maka sifat ne khalqiyya na bashar, ko a wannan zahirin abinda ido ke gani. Amma a bashariyar ba insaniyar ba, shi insaniya shi misali, in zamu ce insaniya shine kamar yanzu misali karamci, kyawawan halaye. In ka lura a wannan kasidan da muka fara karantawa yanzu, ma'abucin kasidan ya sifanta abu guda biyu ne, ya sifanta bashariyar ne da insaniyar. Lokacin da ya koma ya fara wa ahlamu khalqillahi a'dalu khalqihi minan nasi asha bal minan nasi ashja'u, to an koma ana sifanta insaniyar sa ne sallallahu alaihi wa sallama, ba bashariyar sa ba. Ko bashariyar shine abin da ake ganin nan, gashi ga hannu ga kafa ga kai ga kunni ga gashi, ana sifanta mana su ya suke insaniyar kuma shine alqiyamul khuluqiyya wanda yake tattare da su wa ahlamu khalqillahi a'dalu khalqihi kaga wannan ba abu ne da ake gani ko ake taba ba to su ne janibin insaniyya shi yasa suke tafiya tare da ruhin da ba a gani ko ba a taba ko in aka sami ruhi a cikin jiki sai a sami insaniyya to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bashariyar basharun amma Allah ya saka ma wacce tace Muhammadun basharun lakal bashar wanda yace bal huwa kal yaquti bainal hajar a bashariyar ita wannan bashariyar to tashi ba kuma ta irin mutane bane sallallahu alaihi wa sallam tashi ba ta irin mutane bane shi yasa kamar yanda muke fadi ko da yaushe sai idansa ya zama yana gani ta gaba ba miro kuma yana gani ta baya a lokaci daya inni ara ma wara'i kama ara ma baina yadayya yana ganin abin da ke baya kama abin da yake ganin abin da yanda yake ganin abin da baina yadayhi ko kamar yanda muka ce abin ya wuce haka ma a'a duk duniyar ma duk duniyar ya ce an tattaro mashi ta an masa zoomin dinta tana gaban sa ne duk duniya waje ɗaya ne ga su a wajensa kai hadda lahira ma hadda lahira ba duniyar kawai hadda lahiran ma nan mun karanta ran nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana sallah sahabbai suka ga ya matsa gaba ya sa hannu zai ciro wani dan itace kuma sai ya dawo ya bari sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga masu cewa ma jigi ne sai a ce musu hankali hattara ko masu cewa wai ma jigi ne hannu ya kai zai ciro dan in ka kawo hadisin Bilal sai a ce kaman ma jigi ne ya ga Bilal ko hadisin Ummu Sulaim sai a ce kaman ma jigi ya ganta to wanda kuma ya saka hannu zai ciro itacen daga cikin aljanna fa hadisin Bukhari shi ma majigin ne mutum yana cewa majigi lazimin wannan maganan zai iya kai shi ga ridda lazimin maganan bace wanda ya maganan ya ridda ba amma lazimin maganan zai iya kai mutum ga ridda domin lazimin maganan ta'an ne a hankalin manzon Allah tuhuma ne a hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal iyazu billahi ina fatan mun fahimta dan yanzu kai ana kallon talabijin ko irin masu TV nan mai dan kawai yana haskawa ko irin projector din da za ka ma iska ma kawai ga hoton nan ana gani shikenan dan ana kallo dan kaga abu ga yanan kaman a iska kaga abinci ya hadu kana jin yunwa shan ruwa ya kusa sai ka tashi ka ce za ka dauko abinci ka ci dole mahaukaci ne wanda yayi wannan dole bai da hankali ko mahaukaci ko yaro ma'ana dai karancin hankali ne sura ka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ne ko sura ka duniyar da lahiran sun zama nan to haka kuma zamunna ba wai lokaci ba wuri kawai ba haka kuma lokaci duk ya zama masa yanzu yana ganin dukkan lokuta yanzu haka shi yasa duk da malaman tafsiri suna cewa Allah ya ce alam tara kayfa fa'ala rabbuka ana nufin wai tunda dai Allah ya faɗa to ka zama kaman ka gani to amma dai ina ganin karatu akwai wani fassara gaba da wannan kuma ko duk abin da aka yi a tarihi in Allah zai ma manzo Allah magana sai ya ce alam tara shin ba ka ga shin ba ka ga ko shin ba ka ga ko to kuma ga mana ai abin da za a yi a baya har ma yake cewa ga yanayin yana gani har na tashin kiyama har abin da za a yi bayan aljanna sun shiga aljanna in wuta sun shiga wuta yana ga wani nan cikin wuta gashi a duniya yana cewa gashi nan cikin wuta me wannan yake nuna maka kai amfani da mafi saukin kwakwalwa shine lokaci din ya zama daya ko ba haka ba shine mafi saukin abin da hankalin mai hankali inda ba mu san mai tunanin ba ga abu kirikiri a gaban mu amma mu ki tunani dan mu gane in dai zamu tunani dan mu gane to lokaci a wajen mai maganar nan duka daya ne saboda ana nan duniya ana zaune mutun yana kaiwa da kawon shi ko manzo Allah ya ce ga nan cikin wuta ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga idan sa ba irin na mutane bane kenan ga dai shi a halitta structure kira a zahiri abinda mutane ke gani irin idansu inna ma ana basharun mithlukum amma a hakika abinda idan ke gani ba irin na mutane ba ko ga hannunsa a zahiri ana bai'a da shi ana gaisawa da shi ana masa bai'a shi kuma Allah ya ce a'a ba nashi bane na Allah ne a wajen innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah ko yadullahi fawqa aydihim ga zahiri haka ya sa hannu yayi jifa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'a ba kai kai ba lokacin da kai wa maramaita izramaita ko kowa an ce falam taktuluhum walakinna Allah qatalahum ba ku kashe su ba Allah ne ya kashe su an cire maku amma shi sai aka ce ba kai jifa ba lokacin da kai jifa aka kore aka tabbatar ko walakinna Allah rama sallallahu alaihi wa sallam sai ya dauki takobi sai ya daga ta sai itace sai ya daga sai ta koma takobi sallallahu alaihi wa sallam haka dai saboda hannu ne daban da hannun kowa duk da yake yatsu ne biyar a cikin hannun da irin wannan halitta haka irin na hannu ɓarayin yatsu na sama ɓarayin hannu haka zuwa marafik sannan haka zuwa ku yana nan mirfaku yana nan haka shine abin da shehu yake sawara mana a cikin kasidan ko wa ablun zira'uhu na wannan gashi muna ganin azira'ul ablu amma abin da yake yi daban shi an ce mana waman kibuhu a'zimbihi ga nan baham ne bahmul manakibin sallallahu alaihi wa sallam amma ran da sayyidina ali ya dace manzo Allah ya daura shi akan wannan manakib din dan ya ciro gumakan saman dakin ka'aba ya sharo su sai ya ce sai na ga ba wai gumakan saman dakin kawa da na so ma tauraren sama ma da na kwaso saboda mene saboda mankibin manzo Allah yanzu ka je ka sami wanda yafi kowa tsawo ka hawo mankibinsa ba abin da aka rage a tsawon kawa sai ma ba abin da aka kara nake so in ce sai ma dai a ce abin da aka rage ba abin da aka kara sai abin da aka rage to ka je yanzu ka sami mutum mai tsawo ya hawo mu ga me zai sharu a saman kaaba sai zaka zo a ce maganan kaaban ma a bar maganan taurarin tukuna maganan kaaban ma a sa mutum a kafada a ce ya hawo dan ya ciro ya zaka dauki wannan wanda yace ya duka a haudin da wanda yace ya haudin to saboda na manzon Allah ne inda yake so a je nan za a je in ya dauka sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga ashe shi komai nasa ba irin na sauran mutane bane duk da yake gashi a zahirin halitta wannan abin hakan ne to amma a hakikanin abin ai ba hakan bane ko ya kure dai sallallahu alaihi wa alihi wasallama bawalin shi mai tsarki idan aka sha sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ma wacce ta sha ba ta ba ciwon ciki har abada ko wani riwaya mafi inganci kin makanki iyaka da wuta saboda kin sha bawalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullun ina faɗa ma mutane tun daga nan kai ka san bawalin kanshi yake yi ko akwai wani abu da ake ce ma mantuqun nassi da mafhumun nassi ko ba haka ba mantuqun nassi shine abinda nassi ya faɗa mafhumin nassi kuma abinda za a fahimta daga cikin nassin shine a yanzu saboda Allah mutum za a ce wai saboda wai ya tashi yana jin yunwa zai je ya dauki inda bawali ke da zarni na mutane
ka dauka har ka kai hanci baka gane wannan bawali bane ka ci gaba da sha to bayan kuma kanshin kuma zaki gare shi ko don da bajin haka wata sa a baki da zubowa da shi zata yi da yana da dan danan na sauran mutane da ta sa a baki dawo da shi zata yi bayan zakin kuma lafiya ne lafiya ne sabanin na sauran mutane kage kanshi gare shi zaki gare shi kuma lafiya ne sabani na wada naka kuwa yana cikin mafi girman cuta ma in garu ya dame ku ya kasa fadi kar ku dauko wani wanda zai rusa kar ku nemo wanda zai rusa ku sa aita bawali a jikin shi ka gani kwana daya biyu wata daya biyu ka ga me zai faru da shi saboda acid ne ko nan da nan zai rubar da shi na manzan Allah lafiya ne sallallahu alaihi wasallam da aka sha sai yace mata ba za ki kara kukan ciwon ciki ba har abada
Annabi Muhammadu
sallallahu alaihi wasallam ba za ki kara kukan ciwon ciki ba to nan duka yana nuna mana a bashariyansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam bashar din wanda shine wannan kamar halittan ba ana maganan ko khususiyya ko matsayi ko kaza a'a wannan halittan da aka halicce ta da irin wannan kamar mai ciki da kirji da kafada da hannaye da kafafu yatsu 10 biyar biyar a kafa yatsu 10 biyar biyar a hannu shine bashariyar to a wannan din ma abinda mutane ke gani ne amma hakikan wannan din ma yana da mazaya yana da khususiyatu wanda ya sha bamban da na kowane mutum a cikin halittan Allah saboda haka daukan wannan aya na kul innama ana basharun mithlukum a matsayin zari'a to watan karshen haukacewa ne ɗaya daga cikin shekunanmu yana ba da misali ya ce in shugaban ƙasa zai magana zai jawabi me yake cewa in yana magana da 'yan ƙasa ya 'yan uwana 'yan Najeriya ko ya 'yan uwana 'yan Najeriya wai da shi da su duk 'yan uwa ne iri ɗaya ko shi ba shugaban ƙasa ne da mutane suka zaɓe shi suka ɗaura shi amma da za ka je gaban shi kana jawabi kana ɗan uwana shugaban ƙasa dan uwana shugaban kasa to in ka samu kai jawabin ranan gobe ba za ka kara jawabi ba mutun da mutun iri daya mukamin kwanaki shi a matsayinsa isan girma ne inda zai zo yana ya talakawa na yan Najeriya sai a gan shi ba kauye shi cikan girman sa ya kira ka shi irinka shi dan uwanka amma kai kuma cikan wautanka ka je ka ce mashi dan uwanka shugaban kasa cikan wautanka kenan to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama abinda kake zato daga wajensa kenan in zai magana ai kaji Allah ya ce mashi ne kul innama ana saboda shi bai da wani lamari nashi saboda haka in zai fadi shi abinda zai ce maka kenan amma abinda ake neman ka daga wajenka kenan shi in zai fadi haka zai ce sallallahu alaihi wasallam ba ga lokacin da wani ba yahudi suka yi rikici da wani musulmi aka je aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mashi kada ku fifita ni akan annabi Musa kada ku ce ni ban san ko ni nabi ko annabi Musa yafi ba saboda ai wata ran da aka yi tashin kiyama da aka yi tashin kiyama kowa ya tashi da na tashi sai naga annabi Musa a makalkala da kawaimul arshi ban san ni na fara tashi ko shi ya fara tashi ba ai ko anan an nuna bambance bambance amma cikin magana ko kowa haka ba ah ka ji ba shi ya mai da tashin kiyama an yi an gama da na tashi ranan tashin kiyama sai naga ka kula fa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai ko anan an nuna bambanci
kuma sannan ai wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi ne irin dan ya kwantar da hankalin wannan Yahuda amma a ciki ai ba maganar fifiko bane in haka ne shike nan sai a ce Bilalu shi ma ba a san wa yafi ba shi da manzo Allah tunda manzo Allah ya ce na shiga aljanna na ji takin takalminka a gabana ko wani riwaya ma yace bima sabakta na ila aljannati ya Bilal da me ka riga mu zuwa aljanna ko ba haka ba in dai wannan magana ne cewa an ga annabi Musa mutashabbitan bi aqwamil arshi shine alaman annabi Musa ba a san wa yafi ba to shikenan da annabi da Bilal ma ba a san wa yafi ba saboda ya ce bima sabakta na ila aljannati ko inni dakhaltu aljannata fasanitu khashfana alayka amani Allah ya gane da mu Allah ya taimake mu zamu wadata da wannan saboda lokaci kuma mas'ala ce mai tsawo mai fadi kwarai da gaske amma dai gaskiya karshen wauta ne mutum ya dogara da wancan ayan daga abin da take nufi bashariyar haka ne to amma ka dogara da wancan ayan ya zama abin fadanka to karshen wauta ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abin da muka saba fadi ma shine ba wai ya tsaya a wauta kawai ba dukkan al'umman annabawan da suka gabata da Allah ya ce sun kafirce mu annabawansu abin da ya ja suka kafirce shine kallon bashariyar annabi duka ka koma cikin alqur'ani duka fa wani annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana al'umman shi sun kafirce masa fa ce sai ya gaya mana dalilin kafircewan sun ce ma naraka illa basharan mithlana in anta illa basharun mithluna ma anu'minu li basharaini mithlina haka dai hal anta illa basharun duk inda kaga an ce an kafirce to dalili shine ma naraka illa basharan mithlana Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan yana tambaya wai ayi masa bayani kan waƙiyar da ta faru tsakanin Sayyidi Ali da Muawiya da kuma Sayyidi Husaini da Yazid kuma yana neman addu'a mu muna neman addu'an sa muna neman mana shi addu'an Allah subhanahu wa ta'ala ya farraje masa ya gaggauta masa faraj to waƙiyar Sayyidina Ali da Muawiya ba abin sha'awan yawan maimaitawa bane sai dai da yake mun sami zamani na Nasibawa da Rafidawa sun yi yawa wato Rafidawa masu zagin sahabban manzon Allah Nasibawa masu zagin iyalan manzon Allah wal iyazu billahi Allah ya kare mu daga bala'in nasibanci da fitinar rafidanci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya dace ya tsaya cikin girmama iyalan manzon Allah da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya to wannan ya gama samun dacewa sayyidina Muawiya sahabin manzon Allah ne iyakan abin da zamu ce kenan amma yayi kuskure da ya yaki sayyidina Ali ba daidai ba sa'an shi bane ba tsaran sa bane ko da yake yayi ijtihadi ne amma sai ijtihadi ya kuskure ijtihadi ya yayi da niyya mai kyau amma sai ya kuskure Sayyidina Ali babu shakka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana wanda za su yake shi to su alfi'atul bagiya ne watan yan ta'adda ne Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu Sayyidina Husaini jikan manzon Allah ne sahabin manzon Allah saboda haka amma kawa ce Husaini da Yazid ma bai mata so ba Yazid wani matashi ne kawai dan tasha kawai shikenan iyakanta kenan wani matashi ne girro kawai wanda shagobabbe kawai shikenan wani shagobabben matashi ne baya cikin sahabbai baya cikin tabi'ai wato in kana nufin tabi'i wanda ya taba ganin sahabi da ido to ba shine malamai suke kira tabi'i ba wannan tabi'i ne a suna amma ba da wanda suka ga sahabbai da ido ba kuma suka yaki sahabbai sa Hajjaj duk ba sun ga sahabbai da ido ba wannan duk ba shine ma'auni ba ma'auni wanda ya ga sahabi da ido kuma ya rike wani sahabi a matsayin jagora zuwa ga Allah shine tabi'i dan daga sunan ma tabi'u mai bi ba to duk wanda ka ji cikin tabi'i ana cewa wa tabi'ina a ce radiyallahu anhu to zaka samu in ka tambaye ni zan ga maka shehin sa cikin sahabbai kowa ne ba ko ɗaya istisna'i in ka tambaya za a ce maka ga malamin sa cikin sahabbai wanda ya rike amma in ka ce mun ga malamin Yazid to wallahi kage kai ƙarya mutun zai yi sai dai ya kirkiro ya faɗa babu bai da malami cikin sa bai so daga ba mamaki ya yaki sayyidina husaini ya zama dalilin zubar da jinin sayyidina husaini ya zama dalilin fatan Allah dai ubangiji ya kare mu so ala kulli halin shi ba maganan ma ba matsala ce ta aunawa wai a ce wai 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 sayyidina husaini sai dai kawai saboda mawazin su lalace amma ai ba 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 abin aunawa bane Allah ubangiji ya kara mana sayyidina husaini aminci Allah ya kara masa kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazidu kuma Allah ya yafe masa dan in Allah bai yafe masa ba ba a daki na ko dakin ka Allah subhanahu wataala zai karbe ya sa shi aljanna ba so Allah ya so da girman rahman shi sai ya yafe masa mu ba ba tsakanin shi lamarin sa mun bar shi zuwa ga Allah Allah ne mafi sanin abin da zai Allah subhanahu wataala ya karade mu gaba daya da rahman sa shikenan wallahi ala bismillah bismillah